kirdiga daga kasuwannin canjin bayan fage na biranen Abuja, Lagos, Kano, Port Harcourt da dai sauransu sun yi nuni da cewa a halin yanzu ana sayan kowace dala akan naira 720 zuwa ƙasa, lamarin da bai tasiri wajen rage tashin farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin cikin ƙasar ba. Yan Najeriya da yana kokawa a game da yadda ba a iya samun sauki a dukkan farashin kayan abinci a kasuwa ko da an samu sauki a faduwar darajar naira, kamar yadda ake gani tun ranar Litinin da ta gabata da naira ta samu ƙarfi akan dala daga 800 zuwa 720 a yanzu. Waɗanda al'amarin ya shafa kama daga iyaye mata masu ƙanana da matsagaitan sana'o'i sun bayyana cewa
sunana Lalu Sumaiya Murtala. Gaskiya wato shi wannan al'amari na canje-canjen kuɗin nan ya jawo mana mu musamman mu talakawa da mu iyaye mata da muke zaune a gida. Ko mu muke cefane ko ba mu muke cefane ba, hakika mun tabbatar da cewa abubuwa sun canza matuƙar gaya. Musamman din wani lokaci mu za mu je kasuwa yace fane ko ma muna zaune a gida mu ba yara abinda 200 za ta yi maka, to yanzu sai ka hada 400 ko 500 da yawa mazaje yanzu awan ma sun daina sai dai su auna. Abin da yake nufi da su auna gwangwani biyu gwangwani uku na shinkafa ko wake ko dai wani abin da za a ci a gida, amma wanda a auno kwano daya ko kwano biyu a ce a ci yau a ci gobe, wannan wallahi a gidaje da yawa a kandin ne. Saboda haka mu matsala ce a gare mu yanzu, sai dai mu ci abinci watakin a koshi a dai samu a samu abin da za a kawo bakin salati. Mu dai kan muna da cikin wani hali sai dai kuma mu ta gaya wa Allah, to sai kuma mu koma gare shi ne addu'a domin Allah ya gajartar mana da wannan al'amari da muke ciki. Gwamnati dai duk da dai tana ta cewa wai a koma gona, amma akwai abubuwa da dama wanda ba za su ba da damar a koma gona ba, kowa ya sani wannan. Amma dai a saki abubuwan da ake ganin su ne suke takure wannan al'amari na sha'anin rashin da ake fama a ciki. Gwamnati ta san kuma ko menene ya kamata ta yi.
Fitacce ɗan kasuwa a fannin abinci da sarrafa kujeru Laila Al-Usman ta ce
duk wani wanda yake zuwa kasuwa ya san cewa yanzu komai ya hau. Tumatir yau a ce miki 17,000, gobe a ce miki kwando ya koma 25,000, shanu daga kana sai miki 100,000, hutu ya koma 800,000. Abun ma ba kamar san me za ka ce a kai ba. Kawai dai a hali yanzu gaskiya to we moving needy, the reason why har yanzu muke tafiya in saboda ma'aikata ne, kowa yana needing wani abu da zai kai gidan shi, ba wai din wani riba muke samu ba. A gaskiya a halin yanzu akwai mawuyacin hali na masu business da suka shiga, especially mai sai da abinci. To su ma kuma yan Najeriya duk wanda ka kara wa farashi shi ma the same salary yake ɗauka, ba wai kuɗin shi ta ƙaru ba ne, komai ya ƙaru masa. So at the end of the day za ka zama kai baka da ma customer, baka ma san ya za ka yi dealing da business din ba kullum ba. So kawai dai yanzu dai abin da aka samu shi yake koma kan business. In har ya ci gaba gaskiya nan da watanni kaɗan mutane da yawa za su rufe business. Na sa akwai policy na regulation but ba a tafiyatar da shi kamar yanzu da ce. So ina son in ji hankali mutanen da suke wannan particular places a in za su iya taimakawa, saboda duk masu business na Najeriya suna taimakon kowa ne ba wai kansu kaɗai suke taimaka ba. To ya kamata a duba wannan abu a ga ya za a yi ai regulating kuɗaɗen abin da bai kamata su hau ba. Wani ya sayar maka da buhun shinkafa 28,000, wani ya sayar 36,000.
A dandalin sada zumunta na Twitter, yan Najeriya na ɗaura alhakin faɗuwar darajar naira akan shugaban babban bankin ƙasar. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Baba Yusuf ya ce
shi matsalan taɓarɓarewar naira a ƙasar Najeriya to za a yi la'akari da abubuwa ne fiye da ɗaya. Maganar gwamnan babban bankin Najeriya bai san abin da yake kuma ganin wannan abu ne da za mu aji shi a gefe. Abu ne da ake sa hanzi ne ga gidan kowa. Duk wanda ya ɗaga kai hanga zai ga rana ta fito. Amma babban abin da yake karya lagon kuɗin ƙasa kamar naira a Najeriya da kuma ƙara ɗaukaka darajar dala shi ne salon tattalin arziki na wannan lokaci. Na biyu dogaro da makaraja a kai kusan kashi 90% ko 80% na kuɗin shiga na ƙasar Najeriya daga ɓangare da yake zuwa ɓangaren man fetur. Kuma shi wannan man fetur ka cokan ɗinsa idan muka saida shi ba ma tatarsa a nan wanda muke amfani da shi, sai an kai shi ƙasar waje an tace shi an samu fetur an samu kananzu da sauran sai a sake dawowa da shi a ce za a saida shi a Najeriya. To mafita ita ce wala Allah idan gwamnati za ta sake zama a sake lalakati akan yadda za a fito wannan magana. Magana ce da za a kalle ta gabas da yamma kudu da arewa, ba magana ba ce da za a kalli ɓangare ɗaya ko na tattalin arzikin ƙasa ko na tsarin yadda ake tafi da gudanar da hada-hada na ƙasar da na ƙasar waje ko kuma tsari na gudanar da mulkin ma da ake tafiya da shi.
Tun dai gwamnatin Najeriya ta babban bankin CBN ta fara ɗaukar matakai da take ganin za su taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikinta da kuma ɗaga darajar naira kamar sauya launin kuɗaɗenta wato naira 200, 500 da ma 1,000. Zima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.